gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC.
To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i da dai sauransu. Inda a yau ma 20 ga watan Oktoba na shekarar 2023 filin namu na nishadin mawaka ne. A cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana bakin mawaka a filin nishadin namu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. To ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar makarkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana.
Ato da farko bakoncin wa muka samu za ka gabatar mana da kanka da kuma abin da kake yi.
To assalamu alaikum, sunana Musbahu Suleiman wanda aka fi sani da MSK Only Play. Ina gaya ma kuma shugaban Asarara kuma sannan ni director ne, ina editing, ina camera. Amma na fi karfi editing ne kadai, amma na fi karfi a directing din.
Directing din na film ko na waka?
E gaskiya na yi film nawa wanda ake kiransa da Haske, amma gaskiya ni music video director ne na waka kenan. Director ne na fi karfi a irin wakoki.
To a dan ba mu takaitaccen labarin kanka kafin mu dalmiya ga sana'arka.
Okay, eto ko san dai in aka ce a bada labari daga ana bada na makaranta da wasu abubuwa, to ni dai labari na a ba akan makaranta zan yi ba, akan yanda ma na fara samun a tsiku ne har na iya abun. Tunda dai ba makaranta na shiga ba, wani ne na sai mai computer da camera, ba tunda na sai mai sai ya kasance mun zo mun tara aiki mun karɓi kuɗin mutane, amma kuma ya zo ya gudu bai yi min aikin ba, ya tara kuma ni ban iya aikin ba. To zuciya ta ce ni shi irin waƙoƙi ne muka yi wa mutane, muka je muka yi shooting muka yi komai, amma sai bai zo an yi editing ba, mun ba mutane kuma mun karɓi kuɗin su. To kishin wannan da zuciyar wannan ne da shi dai na ɗaukan wayata, sai na ji abin ya mun ɗaci, sai na zauna ba zan manta ba a cikin azumi 15 ga azumi na zauna kawai wallahi dai na buɗe computer na ci bari in gwada, sai naga na gwada, sai naga na yanka waka guda ɗaya ta zama complete. Sai na fita na ji na kai wani uga na ana ce mai cast da kuma wani uga na ana ce mai bello vocal, tun na ce su duba mu, sai suka ce to ai wannan kanka ce dan koyo ne, ai ka iya. To daga nan kuma da na dawo sai na ji ƙarfi, kawai sai na ɗauki camera na ce ita ma bari in je in gwada. Kawai na je na gwada ita ma, sai na gan irin nayi abin. Tun da dama ni directing din a lokacin nake ba camera ba editing ba, to dalili da ya saka ni kawai sai abin, sai na samu ƙarfi na gwiwa da komai na fara yin abin.
Eto kafin ka koya tun da dama ka ce kana directing, yanda suke ɗauka da kuma yanda suke editing kenan, kana sa idan da kake ƙata nan ka koya?
Ai yawanci ba na ma sa ido akan abin ba don komai ba, saboda kawai hankalina akan directing din ne. Tunda abin ni ina a zuciyata ina gani kawai zai min wahala, shi yasa ma hankalina baya kan wajen. Kawai dai ni abin ban san yanda zan kirawo shi ba, wata dai baiwa ce dai kawai Allah dai ya yassare min dai zan yi gaskiya.
To duk da dai ka ce ba za ka bada labarin karatu ba, za mu so mu koma menene nisan zangon karatu?
Gaskiya iya NCE na yi kawai.
To muna batun shekara nawa da ka fara harkar directing da ita kanta waƙar?
Yanzu da ka fara zuwa yanzu? Zan iya shekara shida haka, shekara shida ma.
To akwai wani da kake kallo ya baka sha'awa har kace bari kai wannan kokuwa kamar da yanda ka bada labari rashin cika alƙawari ne ya tursasa ka ka koya?
Eh, gaskiya rashin cika alƙawarin ne, amma kuma kamar yanzu ai akwai kowa ma zan iya cewa da babba da ƙarami ni kowa aikin sai na bani sha'awa yana burge ni saboda tunda na iya na san wata irin baiwa ce da ake da ita ba ƙarami ba saboda ni yanzu akwai mutanen da yawa ba a san su ba wasu daukaka ba amma ina zuwa suna nuna min abu ina tambaye su suna nuna min ko da dabara ko kuma kawai kai tsaye inje saboda na san suna da wata baiwar da ni a abin da nake bani da ita ni ma ina da wata baiwar da abin da nake da shi babu irin dai aikin kawai ba shi da wani gwani.
To wani irin alfanu ka samu tunda ka fara wannan harka ta editing directing da kuma waƙar?
To gaskiya to abu dai alfanu na farko tunda na fara gaskiya ci gaba nake ta samu a cikin abun kuma sannan harkar ba abin da nake in ba ita ba tana rufa min asiri saboda business nake duk wani abubuwa da nake da shi abin ne yake kawo min nake kuma duk wani abu da ake yin shi irin gida mota da wasu abubuwa da duk siyan kayan aiki da komai duk sana'ar ta bani nayi.
To banda ita wannan sana'a kenan ita ka riƙa sana'a ba wata sana'ar da kake bayan ita?
Eh gaskiya a yanzu ita ce amma kuma ina ta kokarin bude gidan studio na hoto da kuma wajen yin irin dinki na zamani yanzu amma a baya nakan dan hada ta da sai da turaruka.
To tunda ka fara wannan harka banda wancan rashin cika alƙawari da aka yi maka wani irin babban kalubale ka fuskanta?
To kalubale dai kullum abin da nake fada shine na rashin zuba jari da ba a zo an yi a cikin masana'antar ba saboda masana'antar tana buƙatar a zo a zuba kuɗi in majority mu da muke cikin masana'antar ba mu da irin jarin da za mu zo mu zuba amma irin mutanen masu kuɗi da gwamnati har yanzu kamar ban san me yake jawo hankalinsu da bazu sun zuba kuɗi ba a ciki amma ina ga miki sana'a ce wadda ake samun riba sosai kuma sana'a ce wadda babu ma faduwa a ciki kuma sana'a ce mai albarka wanda kai kadai ne zaka zo misali ka zuba naira miliyan 100 amma kuma mutum miliyan 100 din su ci kuma ba tare da miliyan 100 nan naka ta dalmaya ba sai dai ta kawo ma abubuwa da yawa a ci a jikinka kai ma ka ci kuma da yawa. To muna ita ce kalubalen da muke samu rashin samun kayan aiki irin wanda ake bukata.
To a tunaninka me ya janyo gwamnati da al'umma ba sa zuba hannun jari?
To eh mu a yankinmu ne nan ba a zuba amma kamar irin yankin kudu ana zuba saboda akwai kyamara kawai guda ɗaya da zaki ganta naira miliyan 80 ita guda ɗaya fin haka ma akwai lens da zaki ganshi naira miliyan 15 da wayansu fin haka. To irin wannan mu kamar yankinmu ne suna da irin raina irin nasu tunda dai anan akwai mutumin da anan arewa yake amma ya je kudu ya yi investing ɗin kuɗinsa irin wannan abin kuma yana samun riba amma ba a zo an zuba wa irin ɗan arewan ba. Akwai ɗan arewan a nan ɗan arewa ne kuma ya zo ya zuba kuɗin a kudu kuma ake samun ribar sosai. To da za su gane su yi haƙuri su duba business ɗin kar su duba irin wai wani abubuwa da yake faruwa a ciki da wasu abubuwa wanda wani abun faɗarsa ake yi ba hakan ba ne da za a zo a zuba ɗin wallahi za a gane ina ji da sai a ce to harkar man fetur ma za a dawo shi ko kuma waka ita ma za ta rike mu na ƙasarmu.
To baka gani misali mutanenmu na Arewa suna zaton cewa harka ta waka ba ta cikin al'ada ko ɗabi'u malam Bahaushe?
Yawwa to majority abin da ake yin magana ne kowa in ya zo yana yin abin sai ya ce ko zan tarbiya ko something abuwa kamar ni kin gani business ne nawa ni sana'a na dauke ta ita kuma sana'a yanda take zuwa ta kan iya zuwa kowane irin siga ta kowane irin siga zan iya yin ta sana'a ce amma ta wani sigar ta fadakar ta wani sigar ta nishadantar ta wani sigar ta bani kuɗi. To ni abin da nake gani su din ma wanda za su zo su dauka sana'a ce business ne to idan aka zo aka yi ta shikenan.
To yanzu ai a cikin ku akwai waɗanda suka yi shura kana ganin ba za su iya janyo hankalin masu hannu da shuni ba tunda na ga yanzu ku mawaka kun shiga cikin 'yan siyasu da dama a lokacin yakin zabe suna neman ku da sauran su, shin kun taba kuna yin wani hobbasa na janyo hankalin su su zo?
Gaskiya akwai ni a gabana ne ma wani mawaki wanda muka ji wajen wani minister, wallahi abin da ya fara gaya mai yace gaskiya yaran mu akai su su je su kara yi horo na ilimin da suke yi, har ma ya nuna ne saboda irin yace kamar yanzu wancan yana da basira sosai, tun aka kara mai horo zai kawo ci gaba a Arewa. Sannan kuma sai yace akwai irin bana-bana da ake saka na irin kamfani irin na wayoyi da wa'insu abubuwa, amma ƴan kudi ake zuwa a saka sai tallan nan, sai yace muna so a hana a ringa ba wa namu da irin wani abubuwa. To kin ga zan ce suna yin kokarin su iya kokarin su, kuma ni ma zan ji dadin su ƙara yin kokarin kamar yanda suke yin kokarin don su jawo hankalin su, tunda dai su sun je kusa da su din masu hannu da shunin, to sai su ci gaba da fahimtar da su in Allah ya da sai su zo su zuba kuɗin nasu.
To lokaci ta yayi wa ministan shi menene mai ministan ya ce?
To gaskiya abinda a take a wajen wallahi yayi magana ya kirawo wani yayi magana ya ce sai ya ce mai ya kirawo sunan wani ya ce nan ta nan ai magana akan wannan abin. A take a wajen duk abinda muka kai muka je da shi ina rubutawa, amma a take a wajen yayi wannan magana ya ce ai sauri a je a gabatar da wannan abin.
Yace daga wannan lokaci da yayi wannan magana shin an dan samu wani dan hobbasa ko dan canji?
To shine da muke jira. Kin san yawanci abubuwan gwamnati zaki ga ba lokaci guda yake zuwa ba, kuma sannan lokacin da akai magana irin zabe ya gabato, to dole ba mamaki hankali yana kan irin zabe da wa'insu abubuwa, amma kuma muna sa rai mu har yanzu saboda abinda muke so ne muna ci gaba da bibiyar sa, kuma muna ci gaba da tsammanin zuwan sa.
Ka ga mana alfanu da ka samu a wannan harka ta waka?
Kamar yadda na gaya miki duk wani abu da ake samun shi, tunda dai zaki ji an ce kuɗi ne, gida ne, mota ne, da duk wasu abubuwa yata da kayan aiki duk na same su alhamdulillah.
To menene burinka sali a nan da ɗan ƙanƙanin lokaci, ina kake son ka ga?
To gaskiya duk duniya su ji ni shi nake buƙata, saboda haɓaka yarenmu na Hausa ya je inda ba a taɓa tsammani ba ya je, duk da ya ji din ma, amma kuma muna so mu sake kai wa waɗansu wanda ma ba su san da shi ba, shi ne buri na gaskiya yanzu.
Yawwa, tunda direction kake zaka ga su a kudu sukan kafa kamfani mawaƙa su dinga tashi ta kamfaninsu kamar record label. Mene ne labarin record label a nan nahiyar Arewa?
To yanzu abin da yake faruwa ni gaskiya ba ni record label, amma a baya mun dan yi kokari mu yi shi irin mini record label irin da wanda za mu yi kokari irin da jikinmu, tunda ba wani kuɗi ne muke da shi ba irin yanda ake yin signing din artist. To akwai yaro mun rigayi Lil Amir, lokacin mun yi kokarin wannan abubuwan kuma mun samu nasara a wannan time din da muka dan yi kokarin mu.
Kun abin nufi kun kai signing din Lil Amir?
Ni da manajansa muka yi kokari muka shiga da shi record label dinmu, muka hada kuma muka kai ga inda muke so mu kai har Allah ya karbi abin shi.
To daga ƙarshe me za a ce wa masoya?
To masoya muna son ku, duk da mun san ku ma kuna son mu, still abinda zamu ci gaba da gaya muku idan kuka ga wani kuskure to ku yi hakuri ku gaya mana kuskuren, insha Allah mu kuma zamu gyara, saboda muna iya yin aiki na sati amma zai iya zuwa a yanda za a kalle shi a cikin minti biyu. To dole mu a can muna dadewa mai aikin, kuma a kallo za a iya zuwa kuma a lokaci guda a ga kuskure da wasu abubuwa, to ai hakuri a gaya mana mu kuma mu ci gaba da gyarawa dan gaba.
To madalla muna godiya.
To na gode.
Soyayya ke ta cire ɗanci, ka sa na zuciyarka na zaune.
Dalla jama'a masu sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe da fatan dai kuna jin dadin shirin ga baraka ta sake dawowa tare da wani bakon mawakin
to za mu fara da farko bakoncin wa muka samu zaka ga mun sunanka da kuma a harka ta waka wacce kake yi
ina magana da Umar wani ɗan Faruk Umar mun ke zaune a garin Kano karamar hukumar hotel local government shine ainihin cikakken sunana ina harkar waƙar soyayya ne ba wani waƙa nake ba shine da wanda na sani
to me ya ja hankalinka ka fara waƙa sannan me yasa ka zaɓi waƙa ta soyayya
abin da ya ja hankalina na fara waƙar soyayya fiye zan ce gaskiya na so ne isar da wani saƙo ne e isar mu ina yunkurin na isar da sakon na rasa ke yadda zan isar da sakon wannan dalilin ne ya ja ni na fara yin waƙar soyayya har sako na ya samu isa zuwa wurin da nake so kuma alhamdulillah
wani irin sako ne ka so
sai yanzu ana yin ta
wani irin sako ne ka so ka isar
kin san an ce kowa da irin lokacin da yake tasowa a rayuwarsa na taso ne lokacin ina son wata kuma muka samu matsala wanda ina so mai isar da sakon nawa wannan shine ya jani na mata waka ashe da rabon zan ci gaba da yi kuma zan ci har ma ina da abinci a ciki zuwa yanzu babu abin da zamu ci da sabga sai mu ci alhamdulillah
kamar shekaru nawa kenan da ka fara waka
zai samu kamar shekara biyu haka da suka wuce
to kowane
ina cikin takan uku
kowane waka da labarinsa wani zaka ga kafin ya fara waka a gida ko abokai suna bashi kalubale sun karba sukan bashi matsala ya labarin ka yake
alhamdulillah a gida ban fuskanci wannan abun ba amma dai a waje ban fuskanci wannan abun ko ni ce muna kan fuskanta saboda duk abin da kake a rayuwanka ma dole sai ka fuskanci kalubale kuma idan kalubalen da ka fuskanta zai sa ka kasare to komai in ka fara a rayuwanka dole sai ka sare shi saboda kowace rayuwa akwai kalubale a cikin ta mun ga wannan wanda ma zaka ji suna cewa kai kane kace zaka yi kamar waka yanzu ka amma gashi yanzu kuma to alhamdulillah ba abin da zamu ci tunda waɗanda suka nuna mana wannan kalubalen na bayan yanzu kuma su ne ma suke sha'awar ayyukan namu ma wanda ma za su dinga bibiyan mu ma mu basu kin ga yanzu dole za ka ce alhamdulillah kuma duk abin da kake yi a rayuwanka in dai har ka sami rijuwa ta iyaye ka sa albarkar su to ka sa a ranka cewa insha Allahu rabbi za ka yi nasara mu ba mu samu tantare da gida ba gaskiya
kenan da ka fara iyayenka a sun yi amanna ba su ce sana'ar ka canja ta ba
eh gaskiya tashin farko dai an dan nuna mana ina sannan kuma da yake kin san in kana da manya za su nuna wannan abu ai ba wani abin damuwa bane idan Allah ya sa mutum yana da rabo a ciki sai kaga ya zama wani har ma ya zama na abin kwatance a rayuwa wa'annan da suka riga suka ba su haske akan sabbar kuma suka ga mu ma abin namu kullun mutane sha'awa suke su ma har suka fara sha'awansu sosai da sosai yanzu ba abin da zamu ce gaskiya wasu nuna mana wani ba a kai ba kullum addu'a suke mana
abinda nake nufi da aka fara sun ce a da me yasa ka zaɓi waka
gaskiya a ai sun san ba da iya ita kaɗai na dogara ba saboda yawancin mu yanzu mawaƙanmu za ki ga da yawa wasu ba da iya wannan suka dogara ba ba da iya ita kaɗai na dogara ba
banda waka ne kake
wuri ɗaya a rayuwa an ce ai ina
banda waka wacce kana wata sana'ar wacce kake yi
eh mana lokacin da nake waka mai ina makaranta sannan kuma ina harkar zama a wurin yayana kuma aiki na ya tashi na waka sai in iya zuwa ne idan kuma lokacin zaman ya kama zan zauna ne masa abin da ya kamata
shi wani sana'a yake yi
yana harkar tela ne
kenan kai ma tela ne
eh kusan haka na fi sama a wurin harkar kayansa
ka iya dinkin kenan
masha Allah
to a menene nisan karatu na ji ka ce kafin wakan da kana zuwa makaranta
eh
nisan karatu na dai yanzu ban riga da na kammala ba, na kammala secondary school still now har yanzu ina yin karatu a dan ɗorar diploma.
A wace makaranta?
A hotel ne.
Wani course?
Computer ne part time.
To idan an ce Umar Faruk da wace waka aka santa dan rera mana miji?
Suna da yawa, sai dai na zaɓa na rera ne.
To ka zaɓi kowace ka yi mu.
Zuciya ta ke take so ba dare ba bana, na amince da san kaina, ke kaɗai ce farin cikina. Ki nake so a duniyar su ba bike wa fadan su dogari ke ban zaman su, ki nake so masoyiya ta.
Wannan masoya aka yi wa?
Eh, gaskiya waƙar ina santa ne sosai da sosai.
Shi ne ce masoya ka kai wa?
Kawai dai na yi waƙar ne, asali ma ba masu nan mace a ciki, na yi waƙar ne akan soyayya.
To me yasa ka zaɓi fage ta soyayya kaɗai? Akwai matsaloli da dama banda soyayya, baka waka akan wata matsaloli ko na ilimi?
Ina waka kala-kala ko ƙalubale haka wanda ka fuskanta, duk da dai wasu idan kai sai wasu su dinga bai kamata zuwa yanzu ka ringa irin wannan abubuwan ba, amma ina waƙoƙi kamar haka, suna, biki, aure, duka ina yi.
Banda wannan na suna, biki, aure, a waƙar ba ka yi misali kamar ta yawan shaye-shayen ƙwaya da ake fyaɗe da sauransu, ga akwai matsaloli da dama a gari ai.
Na yi makamanciyar irin wannan.
Akan me?
Guda ɗaya. Makamanciyar irin wannan guda ɗaya da na taɓa yi. Amma gaskiya baya da ita ban ɗauki wannan abin na yi shi ba.
Akan me ka yi wannan? A rera mana miji.
Na yi waka a ƙalubalantar jin kuɗi da ake, saboda kin ga wasu sun tsawwala akan wannan lokacin da babu kuɗin nan. Na yi wannan waka, sannan kuma na yi maganganu a cikin ta da dama, wanda ma har producer da muke aiki tare da shi wanda yana bani shawara in ciccire wasu abubuwa, daga baya sai na riga da na ciccire, saboda wasu suna samun dama ne a maimakon su kokarin da za su taimaka wa 'yan uwansu, sun tsawwala ka ce mutum ya baka kashi kuɗi, ka tura masa kuɗi ya ninka maka wani, kamar abin ya zamana akwai riba a ciki, an tsawwala da yawa. Na yi wannan a wannan lokacin.
To rera mana waƙar miji ta.
Babu kuɗi a ƙasa, ana cikin matsala, talaka na kuka. Rashin kuɗi a ƙasa, Allah kawo mafita. Baba ka talla ƙasa, ana cikin matsala, talaka na kuka. Rashin kuɗi a ƙasa, baba ka kalla ƙasa, talaka na kuka. Asin da ka sama ƙasa, abinci na sauƙi. Asan da ka sama ƙasa, fitar na sauƙi. Asan da ka sama ƙasa, abinci na sauƙi.
To mun ji waka.
Baba ka kalla ƙasa, ana cikin matsala. Wannan ita ce waƙar da na yi.
To wani irin alfanu ka samu a harkar ta waƙa?
Alhamdulillah ba abin da za mu ce mata gaskiya, saboda yanzu ta sanadiyanta muna tare da waɗanda ta sanadiyanta duk suka san mu, kuma alhamdulillah ƙaramar alfarma dai muka je za su mana, suna mana ita kuma in damuwa ko wani abu makamancin haka. Ba a magana toyi ko ta baka kuɗi ko bata baka ba, wannan tana ba mu, ta ƙara ba mu, sosai da sosai. Ba abin da za mu ce maka.
Ragowar mawaka musamman na kudu zaka ji cewa suka samu tallafi daga al'ummar su, shin kuna samun tallafi daga al'umma a zan sun mara sun dauki sana'ar waka da muhimmanci a kasar Hausa?
Gaskiya akwai wanda suke min irin wannan abubuwan sauratari haka, idan ne aiki makamancin haka suka ji mutum ya ce min Umar aikin ka ya burge ni, ina so zan ma wani abu kamar wasa, sai kaga mutum kuna chat da shi sai ce ban haka an ba na haka.
Ba haka nake nufi ba, abinda nake nufi zaka ga mawakan kudu su sun yi nisa a harka ta waka, zaka ga kamfanannuka da sauransu sukan dauke su a matsayin jakadun wannan kamfani wanda yake taimakawa musu wajen bunƙasa harkar su ta waka. Shin a kasar Hausa ana taimakawa mawaka gaba daya ba wai kai kadai ba nake nufi?
Gaskiya ni dai ban samu wannan ba, amma insha Allah rabbi
ne tambaya fa ne maka, ba wai kai kadai ba nace a kudu zaka ga mawakan su ana taimaka musu, ba kanka kadai nake ba, akan masana'antar waka nake tambaye ka, kana ganin ana shugabanninmu da al'umma suna taimaka masana'antar waka sun dauke ta da muhimmanci?
Gaskiya arewacin Najeriya a irin wannan abin, saboda kudu zaki ga kamar kamfani ko mutum daya ya samu mutum mawaki guda daya ya tsaya masa sai yayi bill yayi standard, amma mu nan muna da karancin wannan abin saboda rayuwar mutanen arewa ma zan man kashin dankali ne musamman ne yake kokarin ya danne na kasa, ba a cika samun irin wannan ba, muna da matsalan wannan.
To menene burinka a harkar ta waka hannun da dan kankanin lokaci?
Ina fatan Allah ya cika mana burinmu mu taimakawa na kasanmu su zo su har ya zama na sun wuce mu, saboda wasu na samanmu suna tunanin kamar idan mun taso za mu wuce su, ni kuma a raina ban jin idan na taso don wani ya taso a kasana ya wuce ni, in dai har na ce lullafa masa ni zan yi farin ciki a ce yau ta sanadiyata wani wai ya zama wani, zan yi farin cikin wannan sosai da sosai a cikin raina.
To masha Allah, to muna godiya.
Kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa, wato Fiona wa Mainan Dudu da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.